الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana ranar Juma'a ce wadda ta daidai da 28 ga watan Juma'a Tsaniya Hijira na da shekara 1431 a matsayin an waye gari an zama kamar ƴan uwan jini. Wannan sahabi mai suna Abdurrahman dan Auf sai Annabi ya hada zumunta da ƴan uwantaka tsakanin shi da Sa'ad dan Rabi al-Ansari mutumin Madina. Wa kana Sa'adun zaghinan, shi Sa'ad din nan da ya iso shi baƙon mawadaci ne. Faƙala li Abdurrahman, wato shi Sa'ad wannan mutumin Madina, afwan, shi Sa'ad dan Rabi mutumin Madina din mawadaci ne, to sai ya ce wa dan uwan shi da aka hada su dan uwantaka, uqasimuka mali nisfaini wa uzawwijuka, zan ainihin raba dukiyata biyu, rabitawa rabitaka, sannan kuma zan aura maka matata. Shi ne ma'anarta, dukiyata zan raba biyu in baka rabi, sannan ina da mata biyu, zan saki daya ta yi idda, ta gama idda in daura maka aure da ita. Wannan mun samu wannan fassarar ne daga ayyukan waɗannan sahabbai mutanen Madina a cikin wasu hadisai waɗanda suka zo cikin hadisan Bukhari da Muslim. Idan ka sauka wurin shi a matsayinka na dan uwa da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hada shi da kai, sai ya dauki ainihin ya dauko ka, sai ya kawo matan shi, sai ya sa duk su cire hijabin su, sai kai bakon ka dubi wanda kake so daga ciki, sai ya sake ta. In ya sake ta, sai ta zauna a nan ɗakin ta a cikin gidanka, tayi ta kaba, ai tayi idda. Idan ta gama idda tsaf, shikenan sai kuma ya sa maka sadaki, yanzu ya zama waliyinta, ya daura maka aure da ita, kuma ya biya maka sadaki, ya dauke ka ya je da kai shago, a raba dukiyar da ke shago gaba daya, ka dibi rabi, shi kuma ya rike rabi, ya dauke ka ya je da kai gona, manomi ne, a raba gonar da amfanin da ke cikin rabi ya baka. Idan yana da wata dukiya gaba daya sai ya raba. Wannan dabi'ar ba Annabi ne tursasa su su yi haka ba. Ina son ku kiyaye wannan, ina mai da martani ne ga wasu Yahuda da suke rubuce-rubuce cewa da Muhammad ya iso Madina, ya kaka gida, sai ya rinka raba dukiyar mutanen Madina, yana baiwa ƴan uwan shi mutanen Makka da suka yi gudun hijira. Dan haka aka waye gari, ƴan uwan shi mutanen Makka suka zo suka yi yawa, suka fi mutanen Madina yawa, suka mamaye su, suka fi su ainihin dukiya, saboda Annabi ya yi musu son kai. Wallahi ba haka bane. Shi abin da yake hadawa mu'akha, ƴan uwantaka zai hada tsakanin wannan bako mutumin Makka da wannan ainihin mutumin Madina. Amma kar ku manta, a matakin farko ƴan uwantakar ma ya ringa hada tsakanin mutumin Makka da mutumin Makka. Yanzu kama Abubakar, Abubakar lokacin da Umar ya zo, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki Umar ya danka shi a hannun Abubakar, ya ce to ga dan uwanka. Ashe kun ga asalin so ake ka samu dan uwa wanda kawai zai zama kana da abokin tattaunawa, kana da abokin sirri, kana da amini wanda zai sa maka kwanciyar hankali da kuma kyautata maka wajen baka shawarwari. A cikin wannan ƴan uwantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada, su mutanen Madina su ne suke da wannan karamci da wannan mutunci na su dauki dukiya su baka. Ba wai Annabi ne ya tursasa su ba, a ƙarƙashin haka suka cancanci yaban da Allah ya musu, da yake cewa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, koda abu ne wanda yake sun kebe shi ga kancin kansu, to sai su fifita ka kai bako a kansu. Wannan shi ya ba su wannan daraja. Idan da wani fin karfi ne Annabi yake musu, za su samu daraja akan haka, abinda aka kwace ko abinda aka tursasa su? Amma kashin kansu ne, halin su ne na gari, alherin kansu ne. Dan haka shi wannan Sa'adu, gashi aka ce wa kana Sa'adun zaghina, shi Sa'ad din mawadaci ne. Fa qala li Abdurrahman, sai ya ce wa Abdurrahman, uqasimuka mali nisfaini zan raba dukiyata kashi biyu in baka rabi wa uzawwijuk sannan zan aura maka matata. Kala shi kuma Abdurrahman sai ya ce barakallahu laka fi ahlika wa malik, Allah ya sa maka albarka game da iyalanka, Allah ya maka albarka game da dukiyarka, ma'ana ka rike matanka kaka saki ko daya, ka rike dukiyarka kaka bani ko taro, dulluni ala suq, ku nuna min kasuwa. Anan ko ta yu yana magana da wannan dan uwana shi ne mutumin Madina Sa'ad ibn Rabi', sai yayi gabatar da shi a matsayin jam'i, dulluni ku nuna mini, ko kuma akwai wasu ne a wurin, in ya zama akwai wasu ne to zahiri ne ku nuna min, in kuma ya zama ba wasu ne a wurin ba, ya faɗi wannan ne da girmamawa wanda shi ne zahiri, domin an nuna maganar da shi suke yin ta, tunda ya ce barakallahu laka fi ahlika, Allah ya maka albarka kai din nan game da dukiyarka, game da iyalinka, game da dukiyarka, dulluni ala suq, amma ku nuna min kasuwa. Kenan yanzu babu laifi mutumin da kake girmama shi, kake mutunta shi, ko abokinka ne ko sa'anka ne, balle a ce mahaifinka ko surikinka ko malaminka, in kai magana da shi da lafazi na jam'i baka munana ba, saboda girmamawa mijinki sai ki rinka kiran shi da ainihin ikinaya ta jam'i, ko mahaifinki ko surikinki ko yayanki ko wani wanda kike mutunta, babu laifi. Na ka yace ku nuna mini kasuwa. Fama raja'a hatta tafdala aqiban, bai dawo daga kasuwa ba kwaran nan har sai da ya samu ragowar dukiya wadda ya taho da aqiban, cikui, cikui shine nonan raƙumi wanda aka sa shi ya bushe, wasamnan da kuma mai kaman man shanu ko manja ko kakidi ko wani narkakken mai. Me ake nunawa? A wannan ranar farko da ya tafi kasuwa, yaje ya fara siye yana sayarwa, saboda ita kasuwa sirrin Allah ce, amma kuma tana buƙatar wane ne ya kware a cikin harkar kasuwanci, shi da matin a Makka dan kasuwa ne, don haka yanzu nan ba ya taho Madina bane yana jiran yayi kirr a dibi gida a bashi, a dibi shago a bashi, a dibi dukiya a bashi, yana masha Allah wannan musulunci lalle abin yi ne, a'a sai ce dulluni ala suq, ku nuna min ina kasuwa take. Aka je aka nuna mishi kasuwa, aka ce manja ne ya fara sayarwa galan guda yana kasawa a kwalabe, amma a wannan ranar farko sai da ya ci riba, ribar da har sai da ta kai shi yau guziri ya dawo gida da abinci. Menene abinci? Shine wannan ainihin abin nan, cikui da kuma wannan mai. Mu ne za mu ga wannan ba abinci bane, amma kamar yanzu ne a ce ya dawo da rama da kuli, ya dawo da biredi da kayan shayi, ya dawo da shinkafa da miya, ya zo da abinci ko bai zo da abinci ba, ya zo da abinci. Shine fa'idar fadin wannan din. Hatta tafdala al-fadl, abinda ake nufi ragowa har sai da ya samu ragowar riba wanda ya taho da aqitan wa samnan, cikui da mai. Fa'ata bihi ahla manzilihi, yazo da mutanen gidan shi inda yake sauka, yazo da mutanen gidan shi, don a wannan lokacin a zahiri bai da mata kamar yadda hadisi zai zo ya fassara mana anan gaba. Anas mai ba da riwaya yace famakasna yasiran, sai muka zauna dan lokaci kadan, anan yana ba yana nufin mintuna ko awanni ba, aka zauna ƴan kwanaki kadan ba a dade ba, Abdurrahman ya shiga ya saye sayar ya saya ya sayar, aw ma sha Allahu, ko kuma ya zauna gwargwadon lokacin da Allah ya so, anan ba tare da kaidi ba kenan, ko da ya din zauna ƴan kwanaki kadan sai ya aure, ko kuma ya zauna gwargwadon yadda Allah ya so. Faja'a wa alaihi wadarun, sai ya zo yana kanshi min sufratin, na ainihin turare na za'afaran, fassara ta farko kenan, sai ki ce wadara kanshi, ko kuma wadara alama shine idan suka aure a zamanin sai mutun ya samu za'afaran, za'afaran din kuma yalo ne kamar lalle yake, sai dan jika shi sai ya yarfa a jikin gashi, in aka ganshi da shi to dalili ne akan yayi ainihin aure, ko kuma a ganshi da shi a makale kamar yanda yanzu a zamanance kristoci suka harbi musulmi har suke irin wannan, sai ga mutun ya sanya wata yar alamar tsuntsuwa where I was there, mana ina nan sanda aka daura auren wani da wance, wannan alama ce ta kristoci, musulmi kun ji wadar alama ce ake gani ta turare ko kuma kanshin turare wanda ke fassara wannan fa ango ne shine faja'a wa alaihi wadarun min sufratin sai yazo yana ainihin dauke da alama ta ainihin turare fatsa fatsa yalo haka mai ruwan rawaya faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mahyam da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga sai ya ce mahyam to ita kalmar mahyam jama'a kalma ce da a kowane yare zaki iya fassara ta ga yadda take kama a Hausa kice iye ko dai ango ne ko ma sha Allah a mun ji kanshi kanshin turare ma'ana kalma ce ta tintuba amma da hikima ta shi wanda kake tintuba din ya saki jiki ya magana shine mahayam ma sha Allah madalla iye mutumin ango ne qala ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai shi mutumin yace ya manzon Allah tazawwajtu imra'atan min al-ansar na auri wata mace ne daga cikin matan ansarawa ma'ana lokacin da annabi yace mishi mahayam ma sha Allah me ke faruwa ne ko kuma iye ango ne mutumin ya akai ne duk zaki iya fassara wannan kalma don ma'ana ce ita fassara kullun ma'ana ake so ki fitar ba wai ki rinka fassara kalma da kalma qala ya ce abu baban huraira yarkenwa radiya ya yarda allahu allah anhu gare shi to me aka duk ba wanda ya fahimci me kika ce duk kin gutsutsura maganganun so ake kawai qala abu huraira radiyallahu anhu abu huraira allah ya kara mishi yarda ya ce haka ba haushe ke hausa to haka zaki tarkibin ba wai ki bi kalma kalma ki fassara ba dan haka da yace mishi mahyam masha Allah me ke faruwa ne iye ango ne mutumin sai shi yace aina auri wata mace ne daga cikin ansarawa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ma suqta ilaiha me ka kwarara mata na sadaki me ka bata na sadaki qala sai yace nawatan min zahabin nauyi guda na ainihin wato zinare na bata kama ainihin wato girman kwallon dabino haka domin a wannan kwallon dabino da zaki ganishi haka to yana da daraja to girman zinaren da ya kai haka aw wazna nawatin min zahabin ko kuma na bata zinare ne wanda nauyin shi ya kai nauyin kwallon dabino qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace aulim walau bishatin to ai sai kai walima koda akuya ce koda rago ne koda karamar dabba ce rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi to mecece alakar wannan hadisi wanda yake maganar alakar mutanen ansar da muhajirai me yasa aka kawo shi cikin hadisan mata sai dan dalilai kama haka dalilin farko shine ashe idan har kin yi imani da Allah da manzon Allah a matsayin ki na musulma mu'mina idan mijinki ya zartar da wani hukunci cewa na lura aboki na yana buƙata aure dan haka zan sake ki ki idda in kin yi idda shi ya aure ki to zaki iya karban haka abinda matan ansar suka ringa karbe kenan kin ji alakar waɗannan hadisai da hadisan mata dalili na biyu wannan hadisin yana nuna sadaqin mata to wannan ma alaka ce da mata ashe wannan hadisin na nuna sadaqi ba sai ya zama garin kuɗi ba da naira ko da dinare ko makamantan haka gwargwadon abin da mace ta amintu da shi ana iya dauka a bata gashi yace ya bata zinare ne wanda girman zinaren ya kai girman kwallon dabino ko kuma nauyin shi ya kai kwallon ainihin wato dabino waɗannan na daga cikin kaɗan daga alaƙoƙin da hadisin yake da su da ainihin hadisan mata to in muka dawo kuma muka dubi hadisin wannan hadisi ya zo da matsaloli masu ɗimbin yawa daga ciki akwai hukumul mu'aqa fil islam a musulunci ina hukuncin wane da wane ba uwa ɗaya ba ba uba ɗaya ba ba uwa ɗaya ba ba uba ɗaya ba ba inda suka haɗu amma sai a zo a haɗa dangantakarsu su zama sun waye gari a hukuncin musulunci uwa ɗaya uba ɗaya wannan daidai ne ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai sun yi amma daga baya malamai suka ce yayin da Allah ya saukar da ayat suratul anfali da Allah yake cewa wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi yanzu ƴan uwan juna waɗanda suka fito mahaifa daya to su suka cancanta da su ci gado kamar yadda yazo a cikin littafin Allah, wato wannan ishara zuwa ga hukuncin kuncin gado da suka zo cikin suratul nisa. Wannan ya nuna daga wannan rana babu sauran wannan mu'akha, sai dai zaka iya cewa na dan uwa musulmi ko wance ƴar uwa musulmi ko su wani ƴan uwan mu ne musulmi, amma babu sauran a kulla wannan dangantaka ta ƴan uwantaka wadda har za ta kai irin wancan matsayi. Ina fata an gane. Sannan wannan ya nuna ashe in aka tayar ma kafa wani tsari na musulunci wanda ake son a ci gaba, to dole ne al'umma su yi amfani da kwakwalansu wajen samar da wasu tsare-tsare waɗanda za su haɗa zumunci tsakaninsu, su zaunar da su lafiya domin su samar musu da ci gaba na gaba ɗaya. Kuma wannan yake nuna ashe ƙarfin dangantaka ta musulunci to ta fi ƙarfin dangantaka ta jini idan musulunci bai girma ba. To sannan wannan ya nuna yadda ansar mazansu da matansu duniya bata rufe musu ido ba. Kiji matar mai kuɗi ta yadda mai kuɗi ya sake ta ta auri talaka, kuma talakan bako saboda addini. To wannan yana daga cikin darajoji waɗanda suka bayyana a halin ainihin wato mutanen ansar. Sannan wannan ya nuna su kuma sahabbai da malaman farko ba ci ma zauna bane, ba masu son cin banza bane ko kuma ƴan taga su sai a sauke. Gashi ki dubi aka ce za a bashi kuɗi, shi wanda zai bada kuɗin nan ba fa fakiri bane, ba wai naira 50 bane zai raba ya bada wannan 250 ko naira 25, a'a aka ce wa kana sa'adun za ghina, mawadaci ne mai wadata ya ce zai raba dukiya ya baka rabi. Sannan halin masu wadata matan su kyawawa, matan su lafiyayyu, kaji an ce za a baka guda daya, kuma wannan guda ɗayan ba zai zaɓi wadda dama ta gallabe shi bane ko fitinanniyar gidan ya ce ya baka, kai za ka zaɓa ta yiwu ka zaɓe wadda ya fi so. Duk wannan yana nuna irin yadda abin duniya bai rufe wa ansar ido ba ko, to amma kuma wannan yana nuna su ko mutanen Makka ba suna musulunci bane dan duniya, tun daga duniya an bashi amma ya ce Allah ya yi albarka. To wannan kuma yana daga cikin ladabi, idan aka yi maka kyauta zaka ce jazakallahu khairan, to idan kuma ba zaka karba ba fa to daga cikin ladabi sai ka sanya albarka ga abu. Allah ya albarka game da mota da ka bani amma ka rike ta kafi ni bukata. Allah ya maka albarka game da gida da ta ka bani amma ka rike ka ba wani yafi ni bukata. Karka ce a bana so, ba za ka karba ku ce bana so, sai mutum ya gaza fahimta me kake nufi da baka so. Ina fata an gane. Sa'annan muka sake duba wannan hadisi za mu ga cewa ashe sahabbai bayin Allah duk da imaninsu da darajarsu da walittakarsu da kuma irin yadda manzon Allah ya faɗi haɗurran da ke cikin kasuwa, amma waɗannan haɗurran ba su kai sahabbai sun kyamaci kasuwa ba. Ya zo cikin hadisi sahihi da al-Imam Ahmad da Muslim suka ruwaito, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa idan zaka iya kasuwa ka zama kai ne na ƙarshen shiga, ka zama kai ne na farkon fita, wato ba a so ka dade a kasuwa. Sai annabi ya ce saboda ita kasuwa nan ce inda shaitan yake kafa dabashi. Ki duba duk wani wurin rashin ladabi da hayaniya da kwarmaceceniya da fada da zagi da ashar ya kare a kasuwa. Amma duk da wannan halin da annabi ya faɗi sahabbai a aikace ba su kyamaci kasuwa ba, ina malaman bid'a a yanzu waɗanda ake tabajjud da su daga cikin shehunnan ɗariƙa, daga cikin ainihin jagororin shi'a waɗanda wai ake jinjina musu cewa mu malaman mu ba sa zuwa kasuwa, ku ko muna ganin malaman ku a kasuwa, wai duniya jahilcinta ya juye har ya zama ilimi ya zama jahilci, sunna ta zama bid'a. Shine annabawa suna zuwa kasuwa, annabawa suna da aikin yi, wai yanzu duk malamin da ya zama yana da aikin yi har gorantawa ɗaliban shi za a rinka yi cewa ai malamin ku yana da aikin yi, muku malamin ma ai baya komai zauna kawai yake yi. Subhanallahi, ku dubi inda rashin aikin yi ya zama daraja jama'a, zauna gari banza yafi wanda yake da aikin yi. Sannan ku duba yadda zuwa kasuwa domin saye ko sayarwa ko duka biyun ya zama aiki, bayan ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana shiga kasuwa, kafirai sai suka aibanta shi. Yanzu da malamin da ke zuwa kasuwa da malamin da baya zuwa kasuwa, wanne ne ya kama da aikin annabi? Mai zuwa kasuwa ya saya ya sayar ko ya sayo? Da wanda yake sukar malaman da ke zuwa kasuwa da wanda yake kwaikwayon waɗanda ke zuwa kasuwa, wane ne ya kama da aikin kafirai da suke cewa mali hadhar rasul ya'kulu at'ama wa yamshi fil aswaqi? Menene ya samu wannan manzo yake yawo ana ganin shi a cikin kasuwa, shago shago yana saye yana sayarwa? Kafirai ne suke sukar zuwa kasuwa. Dan haka sukar annabawa da malaman sunna game da cin kasuwa to aiki ne na yan bid'a, amma malaman salaf daga cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa, suna shiga kasuwa, suna sayayya, suna sayarwa, suna harkokin kasuwanci. Gashi wannan sahabin me yace? Dulluni ala suq, ku nuna min inda kasuwa take. Yana nufin a nuna min inda kasuwa take don ya ƙara nisantar ta. Ma wallahi jama'a, akwai malaman da yawa don su nuna mutane su masu tsarki ne, idan ya shiga cikin kasuwa wai saboda kyama sai ga ya tattare rigar shi, yana wani kakkaucewa kamar an yi ruwan sama zai tsalla gare shi, wai yana marma zai fita. Dan me? Domin su ba abin da ya hada su da kasuwa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana zuwa kasuwa, amma abin da aka nuna maka kasuwar tana da hadari, to sai kai takafin tsan. Dan haka yace zaka iya ka zama kai ne na karshen shiga, ka zama kai ne na farkon fitowa, amma kaga wannan bai lazim ta ka daina zuwa ba. To su wasu sai su amfani da waɗannan nasoshin sai su ga to ai waɗannan nasoshin suna cewa ka a shiga kasuwa kenan. A'a, sai a dubi shi annabi da ya faɗi waɗannan nasoshin yana zuwa kasuwa? Yana zuwa. Su sahabbai da ya faɗawa suna cin kasuwa ko ba sa ci? Suna ci. Kai, ya zo cikin littafin al-Imamu Abubakar ibn Sunni da isnadi hasanun, littafin da ke da suna Amalul Yawm wal Laila. Sahabbai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da su, wanda duk ya shiga cikin kasuwa ya addu'a ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa hayyul la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kafa daya annabi ya ce Allah zai rubuta mai lada dubu daya so dubu daya, lada miliyan daya kenan a harshen yan zamani. Wannan addu'ar sahabbai da suka jita ta yin kasuwa ce, ai ta shiga kasuwa ce, ran da ka zuwa kasuwa bata kama wani sahabi ba sai ya kada dokin shi ko alfadarin shi ko abin hawan shi, sai ya shiga kasuwa sai wannan addu'a sai ya fito. Yanzu wannan in ya zama har akwai addu'ar da ake ta shiga kasuwa, yana nuna zuwa kasuwa mugun abu ne? Ba mugun abu ne. To kamar yadda aka ce maka masallaci ma sai ka yi takatsantsan, in ba haka ba sai ka shiga masallaci ka yi laifi. Yanzu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce yin kaki a tofar a cikin masallaci khati'atu, ya ce laifi ne, zunubi ne, wa kafaratuha dafnuha. Amma menene kafarar? Ya zaki ki share laifin in kika yi? Shi ne ki turbide wannan kaki da kika yi. Ashe masallaci ma za a iya shiga a samu laifi? Dan haka jama'a, ba shi daga cikin sunna ya zama gaba ɗayan ahalin sunna suna kyamar kasuwa, suna kyamar kasuwanci. Ba shi daga cikin sunna ya zama malamai ba sa kasuwanci, malamai ba sa shiga kasuwa. Yoda, ya za ku gyara wa mutanen da kuke karantarwa ko ku nuna musu a aikata abin yadda kuke nufin shi? Haka ba za ta yi ba sai in kuna shiga kasuwa. Wannan kalma da ya ce dulluni ala suq ta nuna ainihin wato sunnanci na ainihin wato kasuwanci ko kuma halacci alal aqal. Sannan wannan ya nuna yin tsaraba daidai ne, idan mai gida ya tafi kasuwa ya dawo ya yi tsaraba ya dawo, ya dan shigo gida da lemu ko tanjirin ko ya dan shigo da wata mirinda ko wata yar gasasshiyar kaza ko wani abu dai wanda mai gida zai taho da shi a matsayin tsaraba, domin gashi sahabbai suna yi haka ne ko ba haka ba? To amma wannan fa sunna ce, idan ya ci riba kada wata ran ya zo miki da gasasshiyar kaza, wata ran ya zo miki da rogo, ki watsa mishi kice kai daga saba zuwa da kaza sai ka zo min da rogo, an ce maka ba kauya ce ni? A abin da ya sauƙaƙa shi za a samu. randa ba a samu rogon ba ma ba a samu rama da kuli ba ba a samu dinkin ko zogala da kuli ba in yazo miki yau da kasuwar uwar gida alhamdulillah sai ki ce to alhamdulillah Allah ya kawo budi wata rana mewa wannan addu'ar taki ita za ta sa wannan rana in an fita a samu kudin da za a biya miki kujerar Makka dan haka mata sai ku gane idan an kawo miki tsaraba daidai ne in ba ka tsaraba ba sai ki hakuri kai kuma namiji kai kokarin ka dan rinka zuwa da wani abu a hannu in ya saukaka sa'an nan wannan yana nuna kamar yadda muka gabatar a baya sunnar sahabbai wajen aure ta hanyar yarfa wannan ainihin za'afaran domin alama ta bayyana gare su sannan wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutum ne wanda yakan yi ainihin tafaqqudul ahwal yakan binciki halin sahabban shi da yake mahayan lafiya yaya dai hala aure kai iye madalla ma'ana duk wannan alamomi ne na bincike shi kuma da yaga haka bai ce kai ba Allah ka cika sa ido komai ma muka sai ka sa mana ido a'a sai yace ai aure ne ya manzon Allah na auri wata mace ne daga cikin ansarawa to wannan kuma ya haifar da wata gaba a cikin fiqhu ashe ba ko in yazo zai iya auren wadda take yar gari ce menene sharadi a samu nagarta game da dabi'ar shi a samu nagarta game da addinin shi sannan a san daga ina ya fito yanzu wannan an san daga ina ya fito an san nagartar shi an san musuluncin shi sannan ga wasu wadanda suka san shi sune annabi da sahabbai duk sun san shi dan mutumin Makka ne sa'annan sai wata babban magana ita ce sadakin aure jama'a ana bayar da abin da ya saukaka ne amma ana so kai kuma namiji a matsayinka na namiji ka kyautata a wajen sadaki din ke kuma a matsayinki na mace ki ainihin kyautata a wajen samar da sadaki mai sauki ko waliyanki anan ya bayar da wannan gurgurdan sadaki ɗayan abu biyu in ma ya zama an sa mishi ne ya bayar da haka ya halatta a musulunci mutum ya zo neman yarka ka ce to sadaki 5000 to sadaki 3000 ya halatta a musulunci kuma ba a fada maka ba kai ka ce ka ba da sadaki kaza in suka ga yayi su ce yayi in suka ga yayi kadan su ce dan karo in suka ga yayi yawa su ce kai sadakin yayi yawa rage ma'ana abu ne wanda ana iya tattaunawa ba ciniki bane amma abu ne wanda ana iya tattaunawa har a kai ga yarjejeniyar da za ta ainihin wato daidaita sannan duk abin da aka baiwa mace a matsayin sadaki matukar cikin dadin rai ne sadaki yayi sannan kuma duk abin da aka bata wajen kankanta ko yawa sadaki yayi maganar sadaki rubu dinar wannan magana bata da asali a musulunci Imam Maliku da Malikiya da suka goyi bayan shi da suka yi ta wannan magana sun yi ta ne akan kiyasi kiyasin kuma da yazo wanda ya ginu akan kuskure domin hadisi ne sahihi yace idan aka yanke hannun idan barawo ya saci abin da yake rubu dinar zuwa sama da rubu dinar sai a yanke hannun shi to shikenan sai suka ce kenan yanzu wannan dalili ne akan idan har ya ainihin halatta farjinta ko kuma zai halatta farjinta to ba zai bayar ba sai abin da yake mafi karancin abin da ake yanke hannu da shi to da me ake yanke hannu mafi karanci ana yanke hannu da mafi karancin rubu dinar to sai suka ce farji ma gaba ce to tambaya ita ce hannu yanke shi ake farji ma miji yanke shi yake yi dan haka wannan kiyasi ne ma alfarid abin da mace rashida naka ce rashida ita ce wadda ta hada hankalin kanta budurwa ce ko bazawara don akwai bazawarar da yake har yanzu ba ta hada hankalin kanta ba shekarar ta 10 an yi mata aure mijin ya sake ta bayan wata 3 kun ga har yanzu shekarar ta 10 da wata 3 a duniya amma bazawara ce akwai wadda take budurwa ce ita kuma amma shekarar ta 30 har yanzu ba ta yi aure ba yanzu wannan za a kira ta budurwa za a kira ta budurwa ba a shar'anci za a kira ta rashida abinda ake nufi da rashida anan ba ana duba bakara ta kasantuwa ta namiji bai taba kusantuwa da ita ba za a kira ta mai cikakken hankali ta isa ta yi wa kanta tunani dan shekara ta 30 amma in shekara 11 ko 12 duk da kasancewa ta taba yin aure kuna jin ta isa ta yi wa kanta tunani
to dan haka a tsari na musulunci idan aka zo auren matar da take rashida ce ta hada hankalin kanta to ubanta ko waliyinta zai iya zaunar da ita yace to gashi mutumin da kika fitar mana kina su ya aiko yana neman ya ji nawa ne sadaki nawa kike gani ya kamata a samu shi to duk abin da ta yanka wa kanta ta amince yayi su kuma sai tattaunawa ta rage tsakanin su da ainihin wato ita yarinyar wato su waliyai idan kuwa ba rashida bace wato bata hada hankalin kanta ko ba koda ba zaura ce ku sai samu waliyanta sai su hukunci a kanta to hukuncin da suka zartar shi ne abin dauka ina fata an gane to ko wannan hadisi dalili ne akan cewa ba za a sa sadakin aure ba sai da zinare kamar yadda da yawancin bare bari suka dauka in ka je neman aure a Borno ko Yobe babbar bariya ce ko ba babbar bariya ba sai suke zaka kawo sisi na zinare guda uku kowane sisin zinare in kika je kika bincika sai ki ji wani sisi daya 150 wani sisi daya 130 wani 120 da gwargwadon darajar sisin to sai a ce ka kawo sisi 6 idan sisi 6 din nan ne kai ba haushe sai kai dariya ka ce sisi sai kai dariya ka dauka sisi ne irin na 6 kobo na bature ina sisi ne na zinare sai ka je siyan shi a kasuwa sai ka ji an ce maka kowanne daya 70,000 sai ka ga to an ce ka kawo guda 6 yanzu kenan an ce ka kawo naira 380 shine sadakin ta sai ka rike baki kana salati ba sisi ne irin na 6 kobo ba sisi ne na zinare gaskiyar lamari ba sharadi bane ba ma mustahabbi bane halal ne kawai kamar yadda yake ana iya bada sadaki da duk wani abu mai daraja da mace ta yarje wa kanta ko waliyinta ya yarje mata da shi misali yar kauye ce zaka aure ta sai ta ce abinda take so ka siyo mata aurakin jaki lafiyayyen jaki da zai ringa dauko mata ruwa a tulu kai kuma ka amince sai ka je ka siyo mata a yar kauye ce gidan mafarauta sai ta ce to ka je ka samo mata horarren kare wanda ya iya farauta shine a matsayin sadakinta abinda za a duba wannan kare yana da amfani ko bai da amfani yana da amfani dan haka za ta baiwa wanta ya rinka fita farauta da karen ita kuma tana gidanka a matsayin mata aure ana kamo dabbobin farauta ana sayarwa ana aiko mata da kudi ta amince da shi ya halatta yar kauye ce sai ta ce abinda take so ka yanko gona ka bata kadada kaza ko kunya kaza sai ka amince ko kuma sai ta ce sadakin ta shine zaka shekara 5 kana noma mata wannan gonar ya halatta a yar bariki ce sai ta ce abinda zaka yi tunda ka iya physics to zaka karantar da kannanta physics har sai sun kware sun ci jam din su dan haka in ka karantar da su suka kware har yanzu fa baka biya sadaki ba sai sun je sun rubuta jam sun ci in ba haka ba badi ma ka sake ba su training har sai sun ci sannan ka biya sadaki ya halatta dan haka ana iya bada sadaki da kudi ko duk wani services duk wani abu mai daraja yana iya tsayawa matsayin sadaki ko take to tunda kai masani ne game da harkar dinkin keken dinki zaka koya mana dinki in kware shine sadaki na kai ka amince ita ta amince shedu suka sheda in aka zo daurin aure sai ce za a daura auren wance da wane a bisa sadakin zai koya mata dinkin keke har sai ta kware game da ainihin iya kayan mata jama'a kun sheda jama'a su ce mun sheda dan haka ran da aka je kotun aure ya rikice sai a kira ku ku da kuka sheda menene sadakin ta sai ku ce sadakin ta shine koyar da ita dinkin keke har ta kware ta amince shikenan to yanzu ya aka yi a ya je ya zauna ne kuma ya shanta ke ya daina karantar da ita shine sai ta dawo ta kawo kara sai ya ce to yanzu kai bawan Allah kaji sai ya ce alkali na tuba zan ci gaba karantar da ita sai ya ce to shikenan a tashi a tafi sai ya ce gaskiya na waye gari yanzu ba ni da lokaci ne sai ya ce to yanzu ai conversion a juya waccan darajar sadaki da baka bayar ba ya koma kudi ko ya koma wani abu a ce kullun ka je ka yi mata ice kai biyar ka kawo mata kayan da yace ya yadda a to shikenan abin da take bukata yanzu sai ka bata naira 3000 shine matsayin wannan koyar da dinki wato shi sadaki din is a legal binding da za a zauna yarjejeniya ce za a zauna a yi ta shari'a jama'a kun fahimci wannan da kyau ku Allah madaukakin sarki ya taimake mu rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi الحديث التاسع والعشرون حديثنا عشرين ترى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد وانا حديثنا أبو هريرة الله مروك كنس يقال مشير دائتي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا حنا أين هو حاضر مزون جدا تنجلي يسير ودا باد bad shine sahibul badiya sakinun fil badiya wanda ke zauna a kauye annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana katari shi ka siyar mai da kaya misali ya je ya noma tumatirin shi a kauyen su yana shigowa da kwandan tumatir sai ka tare shi sai ka ce bari na siyar maka zauna nan kun san haka suke yi ba kauye ya zauna a siyo mishi mirinda da biredi a ya zakka mutanen nan na bariki sai kuma hidima wallahi a kauye waye zai siyo maka mirinda da biredi kana ci can sai a kawo mishi lafiyayyen balangu a kawo mishi ruwan sanyi mai sanyi ya zauna ya ci sai a je a siyar da kayan shi naira 10,000 sai a zo a ce to wannan kaya naka yau kasuwar dai Allah dai ya kara sa albarka amma da kyar da kyar aka siyar da kayan nan 3,000 sai a alhaji ba komai ba komai alhaji duk wannan hidima ma da kai kuma har an kai ga 3,000 to dauki 700 kai kuma sai ce a ina haba bayan ka sha wahala kai noma ka ma fadi ai rike wataran ma samu haka suke musu sai ba kauyen nan ya tafi yana salati kai mutanen nan sai kuma mutunci na ci biredi na sha birinda ga balangu ga 3,000 to Allah ya sa albarka naira 7,000 ya ci a wurin ka ba kauye kai kuma kana cin kana tausaya mishi ashe kai da kauni kana noma ko ka shekara kana noma ya fi ka cin riba kun ji dalili na farko yanzu an cutar da ba kauye ko ba cutar da shi ba an cutar da ba kauye to na biyu kuma ana cutar da mutanen gari ta hanyar sanya kaya su yi tsada shi wannan gashi nan mai wayan tsiya da ke zaune cikin bariki kullum baya fatan alheri ga mutanen bariki su samu sauki dan haka wancan ba kauye da ya noma dankali idan kuka kyale shi sai zo ya kawo santolo guda sai ce naira 700 sai ku siya cikin sauki sai ku je ku siyar 800 ko 750 shi ya siyar da sauki don shi ya noma ku kun siya da sauki kuma kun siyar da sauki amma wancan da ya tare shi ya ce mishi buhun nan yanzu zai kai 3,000 sai kuma ya je siyar mishi da shi 10,000 can ya kware shi nan kuma ya kawo tsada a cikin gari dan haka wannan dillali wanda ya tarbe ya cutar da mai noma ya cutar da kuma end users wadanda su ne suke ainihin amfani da abin ko kuma consumers masu bukata wannan ba daidai bane an hana wannan a cikin shari'a dan haka an hana mutumin bariki ya tara kaya ga mutumin kauye ya ainihin wato sayar mishi kun ji na daya an hana kuma su bi su bayan gari su tarbe su su saro nan ma wata illa ce sai su je can bayan gari sai su tare ba kauye yana towa da keken shi ya dauro alaiho sai a ce tsaya na nawa ne asiye tun daga bayan gari a bashi ya zo kasuwa ta hukunta kun san ita kasuwa ita take hukunta kayan da ya sauka cikin ta idan ba kauye yazo ya ga babu kaya ana tarewa shi ma sai ku ga ya dan yi hikima yace to ku saurara ya samu wuri ya shakata in ya hanga ya ga duk kaso ba alaiyahu da yazo zai siya 350 ne sai ce to in an siya 800 to in ba haka ba a bar min kaya na a ce haba kai dan kaga ba abin ne to an bar maka to can ya ga zai yaushi shi ma sai ce to ga 450 ina fatan kun gane kasuwanci haka ake yin shi ku bari mutane su zo su sayar da dukiyar su da gwargwadon yadda za su samu kuma ku samu sauki dokar farko da ta zo cikin wannan hadisi kenan sai kuma yace wala tanajashu kar ku yi najisi menene najisi shine kore. Allah ya sa kun san kore, wato kore shine sai zo da kayana, na zo da kayana sai in aje wani can a waccan rumfa yana zauna kamar babu da alaka da shi, gari guna na su shanya haka shikenan. Sai wani mutum sai zo sai fara cewa alhaji wannan riga nawa nawa, sai ni ce mishi wannan riga 1200 1200 eh an ka sai min 700 dai, kai da Allah wannan riga za sai maka 1700. Sai wancan ya taso, sai kamar wani mai siye ne ya taso, sai zo sai kama wannan riga sai kauda kanshi kamar ma bai san wannan na cinikin ta ba, sai ce alhamdulillah tun safa nake kewayawa na ga rigan nan wallahi, ashe nan ne shagon alhaji na ga rigan nan fa na wuce da sassafe, don Allah nawa ne rigan nan, ce a to nawa za ka siya, ce a ba za ka fadan kudin ta ba, eh to in ka sai min 1500 to shikenan, kun ga hadin baki ne ko. Sai wannan ya ga an ce min 1200 na taya 700 ana jayya, ga wani ya zo ya taya 1500, sai shi dan kaso ya ce to bawan Allah idan ka sai rigan nan 1000 to ka ga yanzu ga wani zai siya 1500, zan yi maka wannan karan ne ma dan kai ne kake tsaya anan, sai ce a sai ce to tafi gaba muri mallam, eh tsaya za mu yi ciniki kai in ya tafi, sai ga wancan ya tsaya duru, sai ce to shikenan dai na siya. Wannan shi ake kira najsu, annabi ya ce wala tanajashu, kar ku yi kore, wato ka koro wa wani kasuwa ta hanyar yi wa ainihin wancan wata rufa-rufa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan. Sannan sai ya ce wala yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi, kada wani mutum yayi ciniki akan cinikin dan uwan shi. Anan da yace ar-rajulu mafhumu laqabin ne, ba yana nufin kada wani namiji yayi ciniki akan wani dan uwan shi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ba, a'a kada wani yayi ciniki akan cinikin wani, kada wani yayi ciniki akan cinikin wata, kada wata tayi ciniki akan cinikin wata, kar wata tayi ciniki akan cinikin wani. Me yake nufi da wannan maganar? Shine ta zo ta fara sayan kaya, to anan kina da yancin ke ma ki zo ki taya, a ta zo ta kasa ke ma kina da damar ki kasa kudi, nake nufi misali a tamfa ce aka kawo, sai aka daga a tamfa waye zai siya, sai wannan tace 500, sai wannan tace 600, sai wannan tace 650, to ya halatta. Amma in nace 650 eh ba za ki kara ba, ranan kada wani ya shigo, an riga an yi rukuni na fara karkata zuwa ga wata. Amma in dai har na daga kaya ne, wa zai saya? Wannan tace 500, wannan tace 600, wannan tace 700, sai ni shiru ni mai kaya, ina jiran ko zan samu wanda zai kari, ban samu ba, to a daidai wannan lokacin wani na iya shigowa yace 650, to amma in har na fara cewa ke da kika ce 600 ba za ki dan kara wani abu ba, to yanzu na fara karkata ke ne, yanzu na koma da ita nake ciniki ko, to yanzu kake shigo. Shine wala yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi, kada ainihin mutum ya ciniki akan cinikin dan uwan shi. Haka neman aure yake, idan wani yazo ya fara neman yarki kika ce mishi to babu lefi, ka ci gaba da magana da ita, Allah ya daidaita mu dai ba mu da jayayya akai, sai wani ya sake zuwa sai kika ce to shikenan kai ma ka je kai magana da ita, to babu laifi. Wani ma ya sake zuwa sai ya ce kai ma ka je kai magana da ita, to babu laifi, don ba a karkata akan na farko da na biyu ba. Amma in tun farko wannan daga zuwan shi kun karkata gare shi, to duk wanda ya zo na biyu bai halatta ya shigo ba, bai halatta kuma ku bude mai kofa ba. An fahimta? Amma wannan na farko da ya zo kuka ce kun yi mai izini ya je ya magana da ita, da ya je magana da ita aka tambaye ta yaya, sai ta ce sai ta yi shawara, ba ta zo muku da sakamakon shawara ba, sai wani ya sake fitowa sai ya ce to ka je ka yi magana da ita, to anan babu laifi. Amma in har aka ce to shikenan yanzu ka turo danginka mu yi magana da su, ko kuma za mu tura mutane garinku su je su bincika, ko kuma ka kawo sadaki, ko kuma an sa maka rana ranar kaza, to
haramun ne kuma a wannan lokaci wani ya shigo. Sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama gashi sai ya fadi wala yakhtub, ha haka ne, wala yakhtubu ala khitbati akhihi, kada dayanku ya nemi aure. Abinda ake nufi da khutuba, jawabi da liman yake khutuba, in ku aka ce khutuba da kasara khutuba to neman aure. Wala yakhtubu ala khitbati akhihi, kada dayanku ya nemi aure akan neman auren dan uwan shi. Wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha, kada mace ta nemi a saki yar uwarta. Anan kun ga yar uwarta da aka ce me yake nufi? Yar uwarta uwa dai uba daya, me yake nufi yar uwarta musulma? Litakfa ma fi ina'iha, dan ta tunsuro abin da ke cikin ƙwaryar yar uwarta ta. Wato kamar mijin wancan mai kuɗi ne, mijin ki talaka ne, sai ki je ki lallaba kina neman shi wannan mijinta ya sake ta, dan ke ki samu kin ji cewa duk wanda ya aura nan da nan zai biya mata makka. Kin ga kina son ki ciko da ƙwaryarta ta dawo cikin ƙwaryar ki kenan. Ai an ji cewa da ya auri mace zai sai mata mota, ai an ji cewa da ya auri mace yake gina mata gida, to sai ki kokarin auren shi domin wannan abin ya dawo gare ki. To in ba dan haka bane fa, ya halatta yana da matar shi daya, sai kike sha'awar wani in ya aure ki zaki samu daraja, zai karantar da ke, zai mutunta iyayenki, zai kaza, saboda wannan dalili sai kika so ki aure shi, ba dan ki cikin waccan ki kayar da waccan ta gidan ba. Babu laifi, babu laifi ko misqala zarratin, ko kun fahimta jama'a? Saboda haka ta'lili da ya a cikin hadisin nan da cewa litakfa ma fi ina'iha, dan ta tunsuro abin da ke cikin ƙwaryarta, to wannan shine asalin abin da yake dalilin da yasa. Amma in babu wannan fa, babu laifi, ko kun fahimta jama'a? Domin akwai mata annabi sallallahu alaihi wasallama da kanwata ta taba neman ce ita matar ta nemi cewa annabi to ka auri kanwata mana, sai annabi ya ce ai ba a hadaya da kanwa a cikin igiya aure guda. Ina fata an gane. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Wannan hadisi yana nuna haramcin waɗannan abubuwa da aka ambata, a cikin su shine dan birni ya tari kayan dan kauye ya ainihin sayar mishi da kaya, sannan yana nuna haramcin yin wannan najisi wato kore, sannan yana nuna haramcin mutum yayi ciniki akan cinikin dan uwan shi, ko kuma yana nuna haramcin mutum ya nemi aure a bisa neman auren dan uwan shi. Haka nan yana nuna haramcin mace ta nemi ainihin wato mijinta, ai ta nemi ainihin wato mijin wata ya saki waccan domin ita ta mamaye abin da ke gidan, ko kuma gidan su daya da kishiya da kishiya ce, sai ta rinka neman mijin su ya saki ita ainihin ɗaya kishiyar, domin ita ta waye gari, ita ce ainihin sarauniyar gidan gaba daya. Madadin in ya siyo omo rabawa ake, in ya siyo biredi rabawa ake, to yanzu in an siyo biredi ɗakin ta kadai zai ji, ko kun fahimta jama'a? Wannan haramun ne in ce haka. Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Na wace ce mai tambaya? Eh. Ya halatta ta nemi cewa wane ya auro ta, ba wai saki ba. Aho, to na gane, wato ba saki ba, kun fahimta jama'a? Wato bai halatta, ko da ba dan ki mamaye gidan ba, ki ce kina neman wannan a sake ta. Kun fahimci wannan da kyau? Alhadithu salasuna, hadisi na 30. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك نفسي، فقال رجل زوجنيها، قال صلى الله عليه وآله وسلم قد زوجناكها بما معك من القرآن. رواه البخاري. وأن حديثي شيني حديثي نتلع تندق تنجيرنجي حديثا وأن اللتافي
yace an Sahal ibn Sa'ad daga Sahal dan Sa'ad radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda qala yace ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata mace ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa qalat ya rasulallah tace ya manzon Allah inni qad wahabtu laka nafsi na ba da kyautar kaina gare ka wato ba wani tantama ba maganar yanzu ka je wurin iyayena kana roƙon arziki ko kuma ka kawo wasu atamfofi ko ka kawo wasu sharuɗa babu ni dai gashi na kawo kaina ma gaba ɗaya na baka dan haka ka san yadda zaka yi kawai in shiga gida ni kuma in samu daki to wannan riwaya ya taƙaita ta domin a cikin cikakken riwayar hadisin aka ce da annabi ya tashi fa sa'ada nazara fiha thumma ta'ta'a sai da ya kalle ta tun daga sama har ƙasa sannan sai dukutar da kai wannan riwayar ta ba mu fa'ida tana nan ko cikin bulugul mara ashe dan kasantuwar shi shi annabi ba kowace irin mace ce in ta zo tunda shi ba ruwan shi da duniya ba ruwan shi da kaza sai ce a madalla madalla shiga gida wai 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 a a annabi sallallahu alaihi wasallama qur'ani ya ba mu labari da hadisi baya auren mace sai kyakkyawa wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an nabi an yastankiha khalisatan min dunil mu'minin a inda walau a'jabaka husnuhunna Allah madaukakin sarki yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama la yahillu laka an-nisa daga waɗannan mata guda tara da ka hada daga yau bai halatta ka auri wata mace ba ko da kanta ya burge ka malamai sai suka ce wannan hadisi dalili ne akan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana son kyawawan mata to hadisi kuma da kanshi annabin yazo yake cewa hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wa tayy a duniyan nan taku ba abinda aka sanya mini son shi da sha'awar shi daga mata sai turare hadisi ya sake zuwa riwayar as-sayyida Aisha game da ainihin wato lokacin da wannan baiwa tazo tana roƙon annabi tana roƙon Mariya tsaye tana roƙon Aisha ta cika mata kudin ainihin fansa Safiya Aisha ta danta falle ne yarinya ce kyakkyawar yarinya ce wannan ta hadu Aisha ta ga ke kina roban cika miki kudi eh ban da kudi ki sauri ki fita fita sai ta kore ta aka ce lafiya kike take fita ina yana ganin ta yanzu zai ce yana son ta yadda take kyakkyawan nan kun ga sheda daga As-Sayyida Aisha matar shi sai tsautsayi ya kama Aisha yarinya ta fita gurgurgurgur sai suka hadu a zaure taje da annabi annabi lafiya tace a ai nazo neman taimako ne matarka ta cika mini tace babu kuma mata ce in fita annabi ya ce mu koma zan cika miki zan aure ki to a usu billahi a Aisha Aisha matsala ta faru abinda take tsoron shine ya faru haka al'amarin ya faru Safiya mace ce kyakkyawar mace sannan mu dubi Mariya Mariya baiwa ce sauki mu kaukis ya aiko wa da ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama kyakkyawar mace ce Khadijatul Kubra idan ku karanta tarihi kyakkyawar mace ce to amma abinda nake so ku gane anan shin ko sunna ne san kyakkyawar mace da kuma zabin kyakkyawar mace a wurin mutane ko a wurin ka a wurin ka domin abinda za ta zama kyakkyawa a wurin namiji kaza ba ita ce za ta zama kyakkyawa a wurin namiji kaza ba dan haka Allah madaukakin sarki yayi hikima wani kyakkyawar da zai rikice a kanta hankalin shi ya bace ya kasa sauraron nasihar dangin iya da na baba idan wani ya ganta sai tofar da yawo dan haka ashe kyakkyawa da ake magana ba wai zaka dauki menene gari ake cewa kai wanta tana da kyau kai wanta tana da kyau ba shine kyau ba kai ka dube ta a wurin ka tayi maka in tayi maka to ita ce kyakkyawar ka ina fata an gane dan haka wannan ainihin wato hadisi yana tabbatar mana da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya daga kai ya dube ta ya ga bai da bukata ne sai sadda kai to amma saboda mutunci irin na annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yiwa ta zo mishi da alheri shi kuma ya gwale ta yace tafi ki ba muli ke ce zaki ce kina so na ke baki san ni waye baji kan Qurayshawa ni annabi khatimul anbiya kaza kaza sai saddakai to yadda saddakai to yanzu din mai hankali ya kamata ya fahimta ita ma ta fahimta to amma sai ta samu wuri ta zamanta ma'ana ita dai ga ta tazo to wani sahabi su kuma sahabbai suna da fasaha wani sahabi sai yaga cewa to fa Bahaushe dama ya ce da rashin kira karen bebe ya bata sai sahabin nan sai miƙe tsaye bai fadi a zauna ba ma haka hadisi yake sai miƙe tsaye yace manzo Allah in baka da bukata mu fa muna bukata ka gani to yanzu sai manzo Allah ya daga kai masha Allah kana bukata eh to tafi ka kawo sadaki to annan mu tsaya mu nazari ita din nan kuma bata tashi ta ce wai ma ni da nazo wurin ka zaka hada ni da wani almajiri tabbijin hijabin ta tayi gaba a ita din ta karba abin da annabi ya hukunta sallallahu alaihi wasallam wama kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim mu'mine ba su da wani zabi in Allah yace ko annabi yace annabi ya zaba mata ya karbi wannan a matsayin mijinta bai shawarce ta to kina son wannan wannan na miƙewa ya rasulullah in lam takul laka biha haja fa inna indana laha haja in ba baka so mu muna bukata manzo Allah yake to je ka kawo sadaki to ustazu ne busasshen ustazu bai aje ba bai ba kowa ajiya ba shine busasshen ustazu ina fata an gane yanzu bai da shi in ya tafi gida bai da shi yaje ya kada ya buga ya shiga ya fita yaje dangi duka ba samu sadaki ba ya dawo la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ya manzo Allah ba a samu ba manzo Allah yake ka je wurin dangi ya shiga diya fita dawo yace ya manzo Allah ai yace je ka ko zo bai ka samu na bakin karfe ya zama dai ka bata wani abu mai daraja mun ce zobe na bakin karfe wasu suna ganin wani abin jefarwa ne a zobe na bakin karfe jama'a yana da tashi kimar ba abun banza bane yana da akalla wata daraja wanda wani yana son shi ya kada ya kada ya dawo yace wallahi ya manzo Allah ko zo ban bakin karfan ba a samu ba ha ya dubi ga mace ta samu amma sadaki ya kawo cikas ita kuma ta zauna ta karbi hukuncin da manzo Allah yi to shi kuma sai ya zauna yanzu in zauna cikin takaici can manzo Allah bai ankara ba sai aka hange shi gashi can ya tashi ya juya baya da mace kama a baka a daura aure ka tashi ka tafi amarya masha Allah ka zo daukan karatun bulugul marami yau ka koma da mata sai kuma yaga al'amari bai hadu ba to wannan irin yanayi mai takaici ai bulugul marami ma ba za ka ci gaba da jin me ake cewa ba kuma haka sai tashi ya tafi shi bai sallama ba manzo Allah ya aune sai ya hangi ga mutumin can ya tafi sai manzo Allah ya ce aje a dawo da shi aka dawo da shi sai manzo Allah ya ce me ke tare da kai na Qur'ani sura nawa ka haddace aya nawa ka haddace sai ce na haddace al-baqara wallati taliha na haddace suratul baqara da ita da wanda ke biye da ita ma'ana ayoyi 483 na al-qur'ani wannan tana da ayoyi 282 ko da 3 da gurgurdan warshi ko hafs wannan tana da ayoyi 200 aya 483 sai manzo Allah ya ce to ka karantar da ita ayoyi kaza shine sadakinta shikenan aka daura aure sai ce mun daura maka aure da abin da ke tattare da kai na alqur'ani mun baka ita a matsayin aure to wannan yasa kenan ashe limamin musulmi na iya daura aure ga wata mace koda tana da wali in bata gabatar da shi ba matakan ita rashida ce kuma aure yayi to amma in har ya kai ga halin an yi rikici da ita da waliyin ta ne kuma ita take da gaskiya akan wannan rikici cewa ita musulma ce waliyin ta kafiri ne ko an samu itibali waliyin nata yaki ya bada wahalar hali sai ta tafi wurin limamin musulmi maka ce limamin musulmi ba ana nufin wanda yake sallah azhar kadai ba wane ne al'umma suka dauka ko al-imaman ko a malaman wannan jagora ne in yayi hukunci ba abin da zai biyo baya ya hukuntu shi ake nufi jama'a ba wanda idan ya daura auren za a kama shi aje a daure shi ba wanda ba zai dauru ba shi ake kira limamin musulmi ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan wannan ainihin yana nuna mana kamar yadda muka tabbatar da cewa ashe ana iya karantar da mace wannan karantawa ta zama a matsayin sadakinta. To yanzu sai ki kaddara, in kai ki saurare na namiji sai ka kaddara, yanzu kenan aka baka ita ka haddace Baqara da Ali Imran, aka ce sai ka haddatar da ita ayoyi 17 sune sadakinta, to sauran ayoyi da zaka haddatar da ita kuma fa shi kuma haƙƙin aure ne, haƙƙin zaman aure ne ka karantar da ita, wannan haƙƙi ne na sadaki, sauran karatu kuma haƙƙi ne na zaman aure. Ina fata an gane. Rawahu al-Bukhari, Bukhari ya rawaito wannan hadisi. الحديث الحادي والثلاثون حديث نتلى تند آية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج. أبو هريرة الله تعالى مش يردائتي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي أكوي ونمتم أتكم بني إسرائيل أنا أتيد شي جريج سنن شكينا يصلي شي كل صلى إتي koyaushe sallah yake, bayan gari ne ma yaje gina masallaci saboda kada jama'a su gallabe shi, sallar shi yake dare da rana. Faja'atu ummuhu fada'atu, sai mahaifiyar shi tazo wata rana sai ta kiraye shi, fa aba an yujibaha, sai yake ya amsa kiran nata, fa qala, a cikin ran shi yana cikin sallar sai yace ujibuha aw usalli, ya Allah in amsa mata ne ko in ci gaba da sallata, sai zuciyar shi ta natsu akan ya ci gaba da sallar shi, sai ya amsa mata, summa atadhu faqalat, sai ta je sai ta sake dawowa tace Allahumma la tumithu, ya Allah wannan dana haka ka dauki ran shi, hatta turiyahu almumisat, har sai ka hada shi da karuwai. Almumisat, almumisatu karuwa, almumisat karuwai, har sai ka hada shi da karuwai. Anan ba tana cewa bane ya Allah ka hada shi da karuwai yayin zina da su, ba haka bane, tana cewa kar ka dauki ran shi sai karuwai sun mai sharri a garin nan, sai sun mai kasafi a garin nan. Ina fata an gane. Wa kana juraijun fi sawma'atihi, to juraij ya kasance ko yaushe yana cikin wannan masallaci nashi. Sawma'a shine dan daki ne za su yi shi, sai su yi shi daga sama haka daga tudu. Fa qalat imra'atun, sai wata mace karuwa ce cikin bani Isra'ila, lannan nan sai ta ce la uftinanna juraijun, juraijan ko ni ko sai na fitini juraiju, sai na saka shi a cikin jaraba sai ya daina wannan sallar tashi. Fa'aradat lahu, sai ta kai kanta gare shi. Fakallamatu, ta yi magana da shi ya zo su fara soyayya, ya zo ya rinka saduwa da ita. Fa'aba, sai yake. Fa'atat ra'iyan, sai ta tafi wurin wani makiwaci. Fa'amkanathu ala nafsiha, sai ta bada dama ga kanta ya zina da ita. Fawaladat gulaman, sai ta haifi yaro. To wannan hadisin saboda malamin yana da wani uslubi a littafin nan, ku kiyaye. Idan ya zo kawo hadisi sai ya dubi lafazin da ya fi gajarta sai ya kawo shi. Shi yasa za ku ji sai ce a wani lafazin, a wata riwaya. Yanzu ku Riyadu Salihin ne kika dauka kika bincike wannan hadisin, zaki ga lafuzan da zan fadi anan. Asali aka ce mahaifiyar shi da ta zo so daya, bai amsa kiran ba, ta sake zuwa na biyu, bai amsa ba, ta sake zuwa na uku, sannan ta yi mishi baki. To yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum, kar ku yi wa kanku muguwar addu'a, kar ku yi wa ƴaƴanku, kar ku yi wa dukiyar ku muguwar addu'a, don kar ku dace da daidai lokacin da Allah na amsa addu'a sai amsa, kai wa kanka muguwar addu'a, ce wannan shegen hannu ya matsa min da ciwo, Allah wadaran hannun nan, kala an ci hannun, in yai daidai da sa'a ce ta karban addu'a, in Allah ya karba sai wata matsala ta faru fiye da yadda kake zato, haka dukiyarka, haka danka. To yanzu wannan mata ta yi wa wannan ɗa muguwa addu'a saboda ranta yayi zafi, ta zo na ɗaya yana sallah, ta zo na biyu yana sallah, ta zo na uku yana sallah. To abinda zaki ce a nan, kuskure juraijiye, kuskuren da juraijiye ita sallar da yake nafila ce, ita kuma uwa da take kiran shi kiran nan farilla ne, wajibi ne ya amsa mata. Kun ji kuskuren da ya gabatar da nafila akan farilla. To wannan yana daga cikin inda shedan yake kullowa waɗanda galibi suke zaman ibada ba tare da suna koyan ilimi ba,
za su dage tukuru da ibada, amma abin da ya shafi harkar ilimi fa ba su santa ba. Dan haka sai kiga suna gabatar da mustahabbai akan sunnoni, suna gabatar da sunnoni akan farlai, dan ba sa iya bambance ainihin wato yadda shari'a take bambancewa saboda tsabar dumin kirji da kuma zafin kai game da yin addini, hamasa diniya da hamiya. A ƙarƙashin wannan sai ga uwatawa wannan sallah ai Allah nake wa, to bazan iya amsa kiran uwata ba, to shine uwar ta mai wannan baki, to don Allah ya jarabce shi sai Allah ya amshi wannan addu'a. Da Allah ya amshi wannan addu'a, ran nan sai bani Isra'ila suka je suka yi taro, kun ga wannan ma babu ana da suka yi taro, sai suka ce yanzu nan Jurayj yana son ya nuna mana ya fi kowa tsarki ne, wato mu lalatattu ne, dan haka cikin gari mun lalace. Dan haka ya je bayan gari ya gyara daki ya mai da shi masallaci yana sallah, Allah ya tsari yake, sai mun likito da shi. Ana wannan taro sai ashe akwai karu a wurin, sai tace din na dauke muku ku banne da shi kawai, ya zaki tace a mu na wasa ne, aka ce ran nan sai ta caba ado, sai aka ganta ta tafi wajen masallacin Jumaiju. Jama'a gari da basu san sirrin wancan taro ba suna ta mamaki, a wannan hanya ba inda take zuwa sai masallacin Jurayju, wannan kuma karuwa ce. Yanzu wannan karuwa wurin Jurayju za ta je, me zai kai ta? Sai shubha ta fara shiga zukatan mutane, da ta je taitai sai ya kiyarda. To ashe akwai wani makiwacin ya je gama kiwon dabbobin shi ya dawo, sai ya zauna jikin masallacin Jurayju ya daura dabbobin shi ya samu dan wuri shi kuma ya fake, da ta kewaya sai ta gan shi, da ta je sai ta lallashe shi, cewa za ta rinka zuwa wurin shi kullun ta nemi hira da yamma. Kullun la'asar sakaliya ta sai ke wanka ta gyara jikinta har sai jama'a gari a biya bayyana, kewaye ina za ki je? Sai ta ce akwai gida a nan ne? Ce sai dai masallacin Jurayju. Sai ta ce tun sai ku gane? Sai ana mamaki, to wannan dama ba sallah yi can da kaza kaza ba, munafikin Allah ne kaza kaza, ya akai ne? Ran nan baiwar Allah nan karu wannan sai kawai sai ga ciki. Ke ya akai? Sai ta ce a yo ba kun san da nake tafiya ba dilla asar? Kina nufin Jurayju? Suka ce eh. To ashe dama malaman nan yan iska ne ai, nan da nan aka ɗibi gatarai, aka ɗibi diga, aka ɗauki abubuwan sara da sassaka, aka je Jurayju. Jurayju, Jurayju yana ta sallah, wane mutum? Jurayju na uku. Jurayju uwa shi ma bai amsa ba, balle ku ƴan daba kun to kuna hayaniya, bai amsa musu ba. Sai aka ce wannan fa bai amsa uwa shi ba ma, kar ku manta, balle mu asara masallacin. Sai aka fara dukan masallaci, to da yaji masallaci na motsi kamar yadda nace muku sauma'a, sai an yi tudu sosai ake dora ta, to yaji masallaci zai girgizo yi watso shi kasa. A yanzu dole salamu alaikum, salamu alaikum, kai lafiya? Sai suka ce lafiya. Sai aka jawo shi aka lakada mishi duka, haka aka ce fa'auja'uhu darban, suka yi mishi dan banzan duka wanda sai suka yi, sai da suka ji mishi ciwo. Duk da aka gama galabaita shi, yace mene muku? Suka ce wannan karuwar da danta. To ana san duk sanda musiba ta same ka ka rinka nasuwa, kar ka rikice. Da yan natsu sai kwakwalwar shi sai ta tuno baya, ya taba zuwa yana sallah nan uwar shi ta zo ta neme shi, daya biyu uku, na uku ya ji abin da ta yi addu'a gare shi, ta ce ya Allah kar ka dauran shi sai ka hada shi da karuwai. Sai ce to wannan ranar addu'ar uwata ta ci ni kenan. Sai ce to shi kenan, aje a kira uwar shi. Da aka kira uwar, ya tashi ya alwala ya yi sallah. Sai ce to dama baba ke kika yi mini baki, wannan addu'a ta kama ni, yanzu kuma sai ki roƙan mini Allah, Allah ya fitar da ni daga wannan hali. Haka ce sai ta daga hannu ta ce Allah ka fishe shi daga wannan hali da ya shiga. Haka uwa take, can zuciyarta ta yi zafi, ta yi muguwa addu'a, nan kuma da ta ga ya shiga hau, kuma yanzu har ta sako Allah ka fishe shi, in uba ne sai ce ba na gaya maka ba, kaɗan ne sai gaba. Uba taurin rai ne da shi akan, don galibi idan uba, ku kiyaye, uwa idan ta samu ɗa mai taurin kai, duk yadda suke rashin jituwa tana zagin shi, tana tsine mai, randa kaɗan cikin tsinuwa ya kama shi, sai kuma ta zo tana salati tana kuka, da shi ga hukuna lalata, amma uba ran nan kuma zai yi murna yace madalla ana fada ba ka dauke ni dan iska ku yi gaba da shi yayi kyau ko kun fahimta nan da nan sai ta yi addu'a baiwar Allah saboda albarkar bakinta na uwa sai Allah ya karba addu'ar ta jiraje ta shi sallah sai sa aka miko mishi da aka miko da sai tsikari cikin dan yace ya babu Usman abuka kai jariri waye ubanka sai ce ra'il ganam mai kiwon awaki ai wai wai sai suka ce ashe wali ne sahibul karamatil bahira ina magana da jarirai ya sa jarirai sun yi magana wai 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 sai aka fara shafan shi ana diban tabarruki ana shafa a jika ai za mu gina maka gidan kama na zinare ba na tabo ba sai ce a gina mini shi na tabo duniyar kwana nawa za mu yi to wannan bayin Allah kenan na gari to shine gashi hadisin gashi fa waladat gulaman sai ta haifi yaro faqalat sai ta ce huwa min juraij daga juraij ne mun ciki fa atahu sai suka je wurin juraij wa kasaru sawma'atahu suka rusa masallacin shi fa anzaluhu suka sako shi wa sabbuhu suka zazzage shi to kun ji ko ina son anan ku tsaya ku yi wata lura duk inda mai addini yake namiji ko mace to marasa addini maza ne ko mata suna nan suna fatan wani bala'i ya same ka dan haka ke in kika san kina da kula da addini to ki rinka taka tsantsan kada makiyanki su samu hujja akan ki in kika zama wawa kina nan kina yawo da hijabi da niqabi suna jin haushin ki ashe ke kuma kina nan kina wani sakarci ran da asirin ki ya tono aran nan ba jaje za su yi miki ba murna za su yi idan a makaranta ne har ayi drama ki wasu su rinka sa hijabi suna tafiya irin taki ana kyalkyala dariya suna yaya hijabin suna yagawa ayi cartoon a manna a wannan kwana a wannan notice board a sa sunan ki ayi kaza dukkanin mara kula da addini da yake isgilanci ga mai addini ya nemi shi fatan sharri ne baya mai fatan alheri ina son ku kiyaye wannan dan haka kar ku baiwa makiyanku dama a kanku a ƙarƙashin wannan yanzu makiyan juraiji sun samu dama a kai shi ku duba hadda zagi ya ustaz sai a faɗi ya ustaz ran nan da isgilancin na gaske a ce shege dan iska ai gwamma mu ma da muke yi a bayyana ashe ina fata an gane wannan kenan suka zage shi wa sabbuhu fatawadda'a sai alwala wa sallaye salla thumma atal gulama sannan sai je wurin wannan jariri faqala sai yace man abuka ya gulam kai jariri waye ubanka kun ga fa anan idan ba ka san kana da kyautata alaka da Allah ba wallahi irin wannan cin alwashin baya yiwa a ce gyalane ke kika sata aka neme shi ba a gan shi ba ashe ita wadda ta sace gyalan ta sace ta cusa a jakarki zaka ce a duba jakar kowa zaka duba jakar kowa ba a gani ba ana zuwa sai aka gani cikin jakarki kika ce wallahi tallahi aka koda miki mari a ce sister banza magariyaci ya barauniya ba gashi a jakarki ba sai ke ki daga gyala ki ce kai gyala waye sace ka in kin cikake wali ya ce in kin san kin shirya abinda jiraje yake ne ba bambanci da gyala da wannan jariri dan duk ba sa magana ya babus man abuka ya gulam man abuka ya gulam waye ubanka kala sai ya ce arra'i makiwaci qalu sai suka ce nabni sawma'ataka min zahabin yanzu mun gane kai bawan Allah ne zamu gina maka masallacinka da zinare qala la min tinin yace ko daya ku yi min shi da tabo yadda kuka rusa shi rawahu al-bukhari bukhari ya ruwaito wannan hadisi anan wannan hadisi ya karantar da mu darussa da dama daga ciki shine irin martaba da uwa take da shi a wurin ainihin da da kuma irin yadda ake girmama ainihin iyaye koda a halin kana yin ibada ne domin ita ibada din kowace dan haka ake son ki san matsayinta to mafi yawancin waɗanda suka koma masallaci suna bauta ba da ilimi ba ba su sanin matsayin ibada dan haka ko ga a wani hadisi da wani yazo ya ce na kashe mutum 99 ko in na tuba Allah zai karba sai zama ba malami ya samu ba ashe ya ga wani ne tukuru yana ibada a masallaci su ko mutane a cikin fahimta su duk wanda sai gani yana ibada tukuru sai su dauka malami ne dan haka da yazo ya ce jama'a na kashe mutum 99 ku nuna mun malami suka tayi sai suka nuna mai wani na ibada a masallaci su a zatan su mai ibada shine mai ilimi ashe bakin jahili ne ya dage tukuru da ibada to me ya faru yaje yace mishi nayi kisan kai 99 ina tuba Allah zai yafe mu yace 90 ne yace 99 99 eh kake neman Allah yafe maka har abada Allah ba zai yafe kai ko ka shiga ba guri ya kore shi dan wannan dan ta'adda ya ga ab yo amma na tuba ba tuba eh sai kwanta mai wannan mai ibada kawai ya kashe shi to yanzu ya cika 100 kenan idan ya ce jama'a ku nuna mun malami fa na kashe mutum 100 aka ce fadalluhu ala alimin sai suka nuna mishi malami da ya tambaye shi yace halli min tauba ina tuba Allah zai yafe min bari ku ji ijabatu alimin bari ku ji yadda malamai ke magana sai ce wa man yahulu bainaka wa bainat tauba tuba yi waye zai hana ka tuba waye zai sha makanta tsakaninka da tuba waye sai hana Allah ya karbi tubanka amma shawara da nake baka in ma ka tuba din ka bar garin nan don garin ya lalace ka je ka zauna wani gari wanda baka lalace a cikin garin ba yanzu kun ga wannan ita ce amsa irin ta malami to galibin waɗanda suka zauna suna bautawa Allah ba da ilimi ba haka suke saboda tsabar san ibada sai ya maida makaruhi haramun haramun ya maida shi kafirci mustahabbi ya maida shi sunna sunna maida ita farilla farilla kuma ya dauka cewa to ita ce dungurun gundun musulunci ma in baka yi ta ba gaba daya musulunci naka ma ka yi ridda duk wannan yana daga cikin abin da jahilci yake haifarwa sannan wannan hadisi yana nuna mana wata mas'ala mai matukar muhimmanci ita ce kamar yadda na faɗa a baya duk sanda kake addini ka ringa tunani baka yi kowa makirci ko wasu na can suna hada maka makirci ina son dukkan ku ringa lura da wannan kina wucewa layin nan ba ruwanki da kowa ana nana hada miki wani makirci sai a aje wani ustazu kina wucewa sai ya dauki hotonki yana daukan hotonki sai je ya dauki nashi hoton sai ya ainihin hada da nashi a computer sai aje sai ai printing sai a nannade a cikin takarda sai a aika gidan mijinki a rubuta wasika ce zuwa ga mijinki yana budaya sai ga hotonki ga kiga hijabi amma ga wani ustazu ya rungume ki a ina a hanyar makarantar ga gidajen layin ki din rantsuwar da zaki yace a dama ba makaranta kike zuwa ba ai an gaya mini gashi nan an kin fito daga ɗakin shi ne gashi nan aka dauke ku hoto to shi yasa dole ne in kina tafiya ke mai addini ce na daya ki rinka sanin da wa zaki magana da wa zaki tsaya a inda kika tsaya din nan waye gabanki waye bayanki nan da kika tsaya kina magana a kasan gidan sama ne su waye a gidan sama maganar da kike yi wace iri ce duk wannan abin na san cewa mafi yawancin mutane ba su da wannan sensitivity din mu ma saboda masaniya ce ga harkar jarida duk inda dan jarida yake shi duk maganar da zai sai ya dubi dama ya dubi hagu ya dubi su waye ya dubi sama da kasa sannan sai maganar duk da haka yana yin ta cikin takatsantsan yadda koda ana neman azirashin in azirashin ya je zai iya kare kanshi amma waɗanda muke kira layman waɗanda ba ƴan jarida ba in ka tare shi in ya fara surutu kamar gudawa far za ku je na surutu din ma abin da zai biyo baya wala ya khafu uku ba ha baya tsoro dan haka ku kiyaye wannan yana daga cikin gaba mai matukar muhimmanci ita ce in kina da addini kina kula da addini ki rinka taka tsantsan ki san da wa zaki magana da wa waye zai rage miki hanya a mota waye zai goya ki a babur wani asibiti zaki je wani wurin gwaji ne zaki je
wurin daukan hoto yau akwai wuraren daukan hoton da yake matan ahlus sunna kawai suke son su tattara hotunan su matan wana tazo yar wana tazo duk waɗannan abubuwa duk ana son ki zama kina da wannan sensitivity wallahi wata ta bani kunya wai tana neman a kashe aurenta ne da mijinta saboda me wai saboda ita ta aure shi ya takura rayuwarta na daya wai in ta ce za ta je kitso sai ya binciki gidan wa za ta je wace ce take kitsa sannan in ta ce a zo a yi mata kitso sai ya binciki wace ce za ta zo ta yi mata kitso amma fashi din mai wa'azi ne yayi bakin jini a anguwar yayi bakin jini a wurin gwamnatin yayi bakin jini a wurin jama'ar kowa na hare shi da bakin jini ne da sharri ne shine sai ta kawo kara ni wuri na ta kawo kara ba labari bane wuri na ta kawo kara tana neman taimakon a kashe auren ita gaskiya rayuwarta ta kuntata sai na nuna mata cewa to Allah ya kiyaye matsala ta faru yana nuna kin auri mutumin da baki san irin shi ba sannan har kin zauna da shi kuma har yau baki san irin shi ba kuma degree ne da ita kuma degree ma na kimiyya da fasaha kai to ma'ana babu aunawa shi yasa bari ku ji jama'a ƴaƴan sarakuna ko ba sa auren ƴaƴan talakawa akwai wani aboki na a yanzu babban sarki ne a kasar nan yana saurayi ya kace sai ya aure ƴar mai wanke wanke a gidansu baban shi yace ba dai da shi ba wannan auren akai iyakacin bala'in da za a yi daga can garin su mafi nisa sai ya dawo Kaduna yazo ya aure ta suka haihu ana nan uban ya rasu aka dube shi yayi kanganta a bashi sarauta sai aka ba wan uban shi ai kanin uban shi ana nan sai kanin uban ya rasu shikenan sai sarauta ta dawo kan shi amma fa ita waccan ya sake ta daga baya to amma ta zo Kaduna ta fetsare a yanzu idan ta ya bude dan haka ya dawo yana lallashin ta ta nasu sai ta ce sai dai ya sa mata wasu kuɗi masu yawa ya bata a yanzu kuma duk wata ya ringa bata in ba haka ba za ma ta nuna ita matar shi ce to akwai abin da in ka nuna wa yara a lokacin suna da kuruciya ba za su iya fahimta ba kana hange musu ne shi yasa wallahi ina jinjina wa mutanen kasar Adamawa a cikin bincike na sai na gano cewa a Adamawa idan fukara ɓe abinda suke nufi da fukara ɓe ko fukarajo sune almajirai ɗalibai idan ɗalibi zai yi aure sai a kai shi gidan Modibba ko wani gida mai mutunci ya je ya auro wadda za ta iya kiyaye martabar malantar mijinta dan haka daga cikin bincike na sai na gano matan Modibbai a Adamawa ko hira ba sa yi a cikin gida ko hira da ƴa da uwa sai dai ki je ki same su gum sun yi shuru saboda a cikin gidan ma kar su yi hira a ji muryar su a waje ko a makwabta a ce jimatan Modibbo jimatan malami ba kamun kai daga sai ku je ku same su sun natsu wannan yasa yau har ƴan boko in suka tashi aure sha'awa suke je su yi aure daga gidan Modibbai domin ka aure ta za ta kare maka mutuncinka ba wadda za ta zo tana farfasiyar tana bayyana kanta bane saboda wanzami baya son jarfa kun ga duk waɗannan ƴan boko waɗanda suke cewa mata su fito mayaudara ne bai san matar shi ta bayyana bai san yar shi ta bayyana dan haka sai auro matar da zai killace ta a gida ta killatu shi kuma ya je ta watsa na gari idan kun fahimci wannan da kyau maganar da nake ita ce idan Allah ya ɗaukaka darajar ki kina auren wani mai daraja ne a sarauta a kuɗi a ilimi a jagoranci a anguwa a zamantakewa to akwai aiki a kan ki na natsuwa ina fata an gane ba burgewa bane wai dan ke ce matacciya man in kin fito ku gaisa da direbobi, ku gaisa da wannan yaron gida, ki yi wasa da dariya da wancan mai shara, wallahi tallahi kin zubar da kanki ne. Dan in ya tashi ke ce kike ganin wai ke mai saukin kai ce kina magana da shi, shi in ya tafi anguwar su cewa zai wa matacciya man din zo ka gani zaka same ni ina hira da ita. Domin yadda talakawa ke tunani, bari in gaya muku, ya sha bamban da yadda masu arziki da masu sarauta da manyan mutane suke tunani. Shi talaka kullum abin da yake so ya samu wata hanya da zai keta mutuncin mai mutunci, shi kuma mai kudi fa kullum so yake ya zai ya daddafe mutuncin shi kada al'amarin shi ya fito. Saboda haka sai ke taka tsantsan. Yanzu shagunan da kika je aka dauke ki hoto daga shekara 5 zuwa yanzu, kafin ki je a dauke ki hoto kin tsaya kin bincika? Yanzu wuraren da kika je daurin aure aka zo da kyamara ta video ana haskawa, ko kin san cewa ma an zo da kyamarar ne dan ke ba dan asalin bikin ba, dan kawai dama ana son ai capturing ɗinki a kama hoton ki? Duk ba ku san ana yin wannan ba, ba dan kuma ba saboda an ji ki kina wa'azi, saboda an san ke matar mai wa'azi ce, saboda an san ke yar mai wa'azi ce, saboda an san ku ne masu cewa kuna son gyara, sai a je gidan biki sai a dauko hoton ki sai a zo aje. Idan da wata matsala ta faru sai kiga an fito da documentation, kizo kina ta salati. Yan jarida nawa zaki hira da su wajen ki karyata wannan abu? To sai ku rinka taka tsantsan. Sannan wannan hadisi yana nuna mana duk halin da musulmi ya samu kanshi ya dogara ga Allah. Juraiju ya ci duka, ya ci zagi, amma me yayi? Alwalayi yayi sallah ya koma ga Allah. Sannan wannan hadisi yana nuna in kana da gaskiya Allah zai gaskata ka. Yanzu jama'a, in ba dan sidqul yaqini ba, da cikakkiyar gaskiya da yaqini da Juraiju yake da ita, yaushe Juraiju zai iya bugun kirji ya dubi yaro? Ba fa Allah ne mai wahayi ba yace yi magana da yaron, kuma ya san yaro yanzu aka haife shi yi magana? Haka ne ko ba haka ba? Amma in kana da sidqul yaqin, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wallahi da yadda kuke zama a gabana cikin imani, haka in kun tafi gidajen ku kuke, yace da mala'iku sun rinka yin hannu da ku. In aka zauna wurin wa'azi kowa ya cika da imani, ana tashi fa kowa ya sace, kin sace mala'iku sai su ganki su kauce su baki wuri. Amma annabi yace da yadda kuke da gaske nan, haka kuke da gaske in kun tafi, la safa hadkul mala'ika, da mala'iku sun rinka yin hannu da ku saboda kun zama masu tsarki. Amma sai annabi yace sa'atan sa'atan, abun fluctuation ne, ya hau ya sauka, ya hau ya sauka, kamar yadda service yake. Ina fata an gane. Sannan wannan hadisi yana nuna idan aka yi mutum asara ana iya mayar mishi da abin da aka yi mishi asara da shi, to ko yana da haƙƙin ya nemi ƙari akan haka? Malamai suka ce ababin neman haƙƙi yana da haƙƙi ya nemi ƙari akan haka, sannan ababin cancanta an so ga cancantar shi mai fiye da haka, shi kuma ya samu dama ya karba. Kasantuwar Juraiju bai karba a mai mai da gidan shi na zinare ba anan, baya hana, in kuma da ya karba ya halatta. Kenan yanzu aka lalata maka kekenka, sai ka ce sam bazan yadda ba, wallahi sai dai a sai mun sabo. To yanzu in ka faɗa haka ko kana da haƙi? Malamai suka ce baka da haƙi, sai dai kana da haƙin ka ce dole a mayar maka da kekenka, sannan an bata maka lokaci sai an biya ka kaza, zaka je jarabawa ne, zaka je makaranta ne, asara da kai sai an biya maka, shari'a ta halatta. Gida kuma fa gidana da kuka rusa gidan ƙasa ne, ku mayar mini da gidana na ƙasa, baka da ƴancin ka ce to sai ku mayar mini da gidan siminti, kun yi mini plaster, kun sa mini jinin talaka kwanan nan da ake sawa mai tsada na masu kuɗi, baka da damar kai haka? Ko kun fahimci wannan da kyau? To amma in su suka ce to yanzu dai gaba ta mala gidan ka gidan tabo ne, amma za mu gina maka gidan dutse, gidan bulo, za mu sa maka jinin talaka, za mu maka fentin Abuja, za mu sa maka tiles din Obasanjo, duk ka yadda? Yace to masha Allah, Allah ya saka da alheri, rabon mu dan dana ne shikenan, sai ku yi mishi. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sa'annan daga ƙarshe mala yace rawahul Bukhari, Bukhari ya rawaito wannan hadisi, za mu kwana nan insha Allah ta'ala.
idan da ƴan tambayoyi sai a shigar da su kafin lokaci ya cike wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah
na'am
wa alaikum assalam
aha
eh na gafala ne akan yi ta'liqi ya kamata a dan tattauna game da aulin walau bishatin yana nuna walima shari'a ce kuma walima sunna ce kana al'amari ita walima wajiba ce da yake da hali wanda bai da hali kuma to ta sauƙaƙa gare shi amma in yana da halin yayi da gurgurdan abin da yake da hali to wajibcin yana nan dan haka koda ya dalla zai tara mu ya babu to wata musha walima ce dan haka su a zamanin su mutane ne masu cin nama sosai masu yanka raƙuma a aure ɗaya mutum ya yanka raƙumi 50 to sai ce aulin walau bishatin dan haka wannan walau yana nuna mafi karancin abin da za a iya yi kenan to walima din sunna ce sai dai walima da mata suke a yanzu gaskiya ita ce ba ta da asali ba inda aka ce mata su yi walima a cikin sunna maza su ne suke yin walima jama'a amma a ce wai